waɗanda suka haɗu da Burtaniya da Faransa da Jamus da China da Rasha da kuma sauran waɗanda suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ta 2015 wanda aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action da waɗancan manyan ƙasashen duniya biyar da ke ganawa ta daban da wakilan Amurka. Yarjejeniyar JCPOA ta yi kira ga Iran da dakatar da ayyukan nukiliyarta da za a iya amfani da su wajen samar da makamai don neman samun sauki daga takunkumi daga kasashen duniya. Amurka ta janye daga yarjejeniya a cikin shekarar 2018 kuma ta fara kakaba takunkumi kan Iran a ƙarƙashin shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump, wanda ya soki yarjejeniyar da magabacinsa ya tattauna da cewa ba ta yi abin da ya kamata ba don dakatar da ɗabi'ar Iran. Iran ta rama a shekara guda daga baya ta wuce iyakar ayyukan nukiliyarta na JCPOA.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku wata hira ta musamman da babbar jami'a a hukumar nan mai kokarin kakkafa cibiyoyin yada muhimman bayanai na kawo cigaba a yankunan karkara a Najeriya, Malama Hadiza Umar, wadda ta yi ƙarin haske ma wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari kan abin da ake ciki.
A kokarin da take na bunƙasa sha'anin fasahar sadarwa a tsakanin 'yan Najeriya, hukumar NIDA da ke bincike tare da bunƙasa sha'anin fasahar sadarwar a ƙasar ta ce ta bullo da sabon shiri domin tabbatar da cewa 'yan Najeriya a yankunan karkara da birane sun sami ilimin da ya kamata a wannan fanni na fasahar sadarwa. Ajiya Hadiza Umar da ke zaman shugabar sashen hulɗa da jama'a da sadarwa ta hukumar ta yi ƙarin haske dangane da sharɗin da suka shimfiɗa na ganin cewa al'ummu sun sami cibiyoyin da ake kafawa don ilmantarwa tare da horas da al'umma akan sha'anin fasahar sadarwa a sassan ƙasar Najeriya baki ɗaya.
Dade da muka fara mu muna zaba sai muka gane cewa wanda aka sanar ba sa appreciating abu saboda ko an ji an basu ne ba su san kuma muhimmancin shi ba, so yanzu sai aka zo aka ce aka ci to a daina yi a bari idan sun nema sai a basu. Ko sarki ne ke garin suna iya rubuto akan leda head din su akan cewa suna buƙatan irin wannan cibiyan, so idan dai har sun zo an zo an nema ya nuna akan cewa ana buƙata sai a je sai a samu su. To in muka bada wannan irin gudunmawa din nan a ko community saka ko makarantu to dama muka kula da ƙauyuka garuruwa makarantu da jami'o'i duka ne, idan muka bada wannan irin gudunmawa din to dama muka kula musu da shi shekara daya mu tabbatar akan cewa komai yana aiki sun fara jin dadin aiki da abubuwa. To in suka gane amfanin shi kaga ko ba wuya za su su kula da kayan su, to idan muka gama wannan shi sai mu ba su sai a ce okay to yanzu sai ku san yanda za ku kula da shi. To kaga cikin wannan shekara daya in ma kaman community ne ko ni local government za su iya su sashi budget don wani shekarar za a shiga alaba sai saboda za samu yadda za su shiga bada biya kaman wani abu na internet connectivity din nan muka tashi sai mu zama biya na shekara daya ne. To ka gani in har suna da abun sun sace okay to next year kuma NIDA za ta janye hannunta, to kaga za su yi making provision su sa a budget da sauransu so da su samu har ma ko ma ba su in suna da ma'aikatan da su ringa kula da wurin sai su sa, ko ba su da wani ƙwararre wanda zai kula da wurin da ringa ma horarwa don suna amfani da wurin suna horarwa ma sai su kaga sai su nema su dauke shi aiki.
To idan na fahimce ki idan kuka gina wannan kuka ɗauyenyarsa na tsawon shekara ɗaya ko wani abu mai kama da haka, su al'ummar garin da aka kafa wannan cibiyar ake damka ko kuma ana mika shi hannun karbar hukumar da wannan ƙauyen yake ciki ko wannan yankin yake ciki
inda akwai kaman ko hakimi in kaman ƙauye haka na hakimi in kuma kaman cikin local government ne yanzu ana danka ma hukuman karamar hukuma ko chairman din na mai local government din a lokacin saboda shi ma ya gama kuma sai ya hand over ma wani, so ana dankawa ko a wurin hakimin ko sarki ne ko kuma chairman saboda su shiga bada kula da
wai kuna ya bibiya misali bayan kun mika su din kuna bibiya ku ga bayan wani lokaci ku ziyarta akai rangadi
ana zagayawa wasu suna da challenge din ana ba su shawarar yadda za su yi wasu kuma abin ya fi karfin su sukan dawo suka da su ceto a da Allah a taimaka musu.
Baya ga haka Hajiya Hadiza Umar ta ce hukumar ta NIDA ta horas da matasa a matakai daban-daban akan ilimin fasahar sadarwa. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Masana ilimin kimiyya na kayan tarihi a Masar sun gano wani tsohon gari mai shekaru sama da 3000 wanda aka malashi da gidajen tubalin laka da kayan tarihi da kayan aiki na zamanin Fir'auna. Fitaccen masanin ilimin kimiyyar kayan tarihi Zahi Hawass ya ce wata tawagar Misar ce ta gano garin da ke ajiye da gawawwaki a lardin Luxo da ke kudancin kasar. An bi diddigin sa ne tun zamanin tsohuwar Masar lokacin da ke karkashin sarki Amenhotep na uku na daula ta 18. Kasashen waje da yawa sun nemi wannan birni ko ba same shi ba a cewar Hawass cikin wata sanarwa na Alhamis. Garin wanda aka gina a gefen kogin Nilu ya kasance mafi girma a tsarin gudanarwa da masana'antu na masarautar Fir'auna a cewar shi. A shekarar ta gabata masu binciken kayan tarihi sun fara aikin tono abubuwa a yankin inda suke neman ɗakin ajiyar gawawwakin sarki Tutankhamun. Koyaya a cikin makonni sanarwa ta ce masu binciken kayan tarihi sun gano tubalin laka wanda a ƙarshe ya zama babban birnin. Bangunan birnin har ma da ɗakunan cike da kayayyakin amfanin rayuwar yau da kullum an same su. Daga ƙarshe Amurka na zargin Rasha da ɓoye hakikanin manufar rundunarta ta sojoji a kan iyaka da Ukraine biyo bayan tuntuɓar da ta yi da ƙawayenta game da ƙara tashin hankali a yankin. Jiya Juma'a jami'an Amurka sun ƙi bayyana takamaimai kan nau'ikan sojojin Rasha da suka gani suna taruwa a kusa da yankin na Ukraine. Amma sun bayyana ayyukan Moscow a matsayin tsokana da dagula lamura, suna watsi da ikirarin cewa kowane motsi yana da alaka da atisayen soja. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya faɗa manema labarai a ranar Juma'a cewa ba mu tunanin cewa ƙasar Rasha tana nuna gaskiya game da abin da take yi.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya inda wakilinmu a shirin Oyo ta kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar ke dauke da rahoto kan matsayin wasu 'yan Nijar kan sabuwar gwamnatinsu da kuma bukatunsu da shawarwarinsu. Hassan gare ka.
Ni dai aka zaɓi shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed kana aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Nijar. Har yanzu 'yan Nijar mazauna Najeriya na yin murna tare da nuna fatansu ga sabon shugaban ƙasar.
Sunana Alhaji Junaidu Maishayi, bakin kasuwar Shanu Ibadan. Alhamdulillah, masha Allah, wala quwwata illa billah. Shugaban kasa Muhammadu Bazoum dama shugaba ne wanda ake mai kyakkyawan zato a kasar Niger, kuma Allah shike bada mulki kuma ya bashi. Saboda haka mu yayan Niger da muke nan waje cikin Najeriya muna mishi fatan alheri. Ubangiji Allah ya shige mishi gaba akan wannan mulki, Allah ya rika mishi dan alhurma annabtal qur'ani. Duk abin da ake jin tsoro game da mulkin shi Allah ya yi maganin sa. Abin da ake so ya tabbata na alheri ga kasar mu Niger, Allah ka tabbatar da shi.
Me kake son ku gani ga wannan sabon shugabanci na Bazoum Mohamed a Niger?
Abin da muke so mu gani ya faru ga kasar mu yana da yawa, amma nan buwan abin da muke so ya maida hankali akan tsaro. Domin duk kasa in aka ce babu tsaro harka ta lalace, babu shugabanci. Kuma da ruwan sha da asibiti da wutar lantarki wanda talaka zai ji dadi tana lokacin da yake kamfe yana neman shugabancin nan irin alƙawuran da yawa talakawa, to yayi kokari ya cika musu.
Me zaka ce a game da dangantaka a wannan sabon shugabanci tsakanin Najeriya da Nijar?
Ai, Najeriya da Nijar dama ƙasa ce guda. Mun ji labarin Turawa mulkin mallaka ne suka raba Najeriya da Nijar, kamar dan gogo ne da dan kawu. Najeriya da Nijar haka take, ya hada dankon tsaro tsakankanin shi da shugabannin Najeriya a bakin iyakoki.
Sunana Muhammadu Bankano daga nan Ibadan. Murna nayi murna, amma na daya don Allah bisa ga Qur'ani nan da ya rance tabbatar da ya rance wallahi rantsuwa ga musulmi yana kama mutum kuma ya bar kabilanci ba a son kabilanci ga shugabanci kowa nashi duk ɗan adawa waɗanda ya kama ya sake su shi an magana in yana son gaskiya a cikin labari ne
ko akwai wata fata daga kake cewa sabon shugaban kasar Niger Bazoum Mohamed
fatar da nika mai tahi tsaye Allah ya sa kasar nan ta hita cikin jerin kasashe da aka ce tahi kowa ce kasa ta lauke a duniya ina roƙo ne kuma don Allah don annabi ya sake yan adawa nan in ba yi da su kasa ba a samun zaman lahiya
me zaka ce a game da dangantakar Najeriya da kasar Niger a wannan sabon shugabanci na Bazoum Mohamed
to lalle ina fatan alheri a ciki wannan tsakanin Niger da Najeriya mun san tabbata duk ɗaya ne kasar Niger duk abin da ya samu Najeriya ya samu Niger
Mustafa Niger to gaskiya ina mai murna da yasa an kai zabi an kare lahiya lumai da fata alheri zuwa gare shi da ci shugaban kasa
to menene fatan ka gare shi kuma
fata na da shi mu matasa ne muna aiki nei mu yan Niger fata na da shi saboda yan ne muna aiki na cikin Niger ba mu iya zuwa ko ina ba sai mun zo wani waje ba sai mun zo Najeriya ko kamar ko tare ba haka
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gare da Hassan yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda wakilinmu Ridwan Abbas ya aika mana da wani rahoto na musamman game da yadda ake yawan ba haya a waje a wasu sassan Afirka musamman ma bakin ruwa da bukatar da ke akwai ta hukumomin da abin ya rataya a wuyansu su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen wannan kyamatacciyar al'adar kamar yadda wani jami'in al'umma a ƙasar ta Ghana yayi Ridwan Abbas gare ka
Abdulmumin Isa ya bukaci mambobi su tabbatar an gina wuraren yin ba haya wa masu hayan gidajensu.
Well, this is to unveil a signpost that we have put here to signify that at Ijesi.
Wannan don bayyana misalai ne da muka gindaya nan su nuna cewa a Ijesi mun ayyana rashin yin ba haya a fili a bakin tekunanmu. Saboda haka duk wanda za a samu yana yin ba haya a kewayen bakin teku za a kama shi a gurfanar da shi mai yiwuwa a daure shi gidan maza in har ya kasa biyan tarar da aka ci shi saboda wannan yin ba haya a fili na kawo matsaloli iri-iri wa unguwanni da kewayenmu don haka ya zama wajibi a gare mu mu zage damtse wurin yaki da wannan mummunan ɗabi'a in ka kewaya gidajen unguwanninmu ba sababbin gine-gine kadai ba za ka tarar babu wurin yin ba haya har sababbin gine-ginen za ka ga an yi gini ya kai ya kawo amma babu wurin yin ba haya a ciki don haka ba za mu iya rayuwa cikin lokaci da ya wuce ba saboda haka hukumar za ta tabbatar muna tafiya da lokaci kowa ya san haƙƙi da ke wuyansa babban jami'in zartarwan ya bayyana cewar tsafta ga baki daya ba maganar wurin ba haya kadai take ba akan haka an baiwa duk masu gidaje wa'adin wata uku kowa ya gina wurin ba haya a gidansa ko su fuskanci kushin hukuma
for me the era of public toilet should be over assembly is putting a public toilet that is for
ni a gani na lokacin maganan wurin yin ba haya na jama'a ya wuce hukumar na gina wurin yin ba haya na jama'a wannan saboda mutane da ke kan hanya ne matafiya ko baki dangane da matsaloli da ake fuskanta na tsafta za ka yi mamaki cewar unguwar Injesiya ta riba ci 35 amma daga dukkan alamu da yawan suna jan kafa ga dai baki daya ungunni da ke kusa da bakin tekuna hakan ya sa nace kamata yayi kowa ya san haƙƙi da ke wuyansa kar kawai musawan majalisar ido dan haka nan da watanni uku mun sake kewayowa duk wanda za a sama yayi kunnin uwa shegi lallahira zai fi shi jin dadi radwanullah muktar abbas sashi Hausa na muryar amurka Accra Ghana
A gaida Ridwan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawo lafiya zai duba wani abun fargaba ne da ya taso a Ghana, inda tsakanin watanni ukun farkon wannan shekara mutum 777 suka rasa rayukansu, abin da ya jefa al'umman kasar cikin tashin hankali. Isa Ali na wata kungiya mai zaman kanta ta VAL da ke fafutukan kare hatsarin a birnin Accra ya mana bayani dalla-dalla akan wannan alƙaluman. Kai tsaye bari mu mika ma Isa ya ci gaba da bayani akan wannan batun.
Na farko sai ce alƙalman da sun ka fito yanzu haka na